Jama'a, sashin Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ban sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da babaya kuma Eri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar 32 ga watan Janairun shekara ta 2018. Bayan labaran duniya za a ji cewa wata gamayyar kungiyoyin sa kai a Kano ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nada ministan mai. Za kuma a ji cewa tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Tahiru Bafarawa ya ce makomar siyasar Najeriya na ga matasa. Ko me yasa?
Kuma su adda makoma mu wa shi bodin pass na zuwa lahira. Dole shi kansa tun sai an shi bodin pass.
Kamar kowace ranar Talata, Baba Makeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya. Sule Barma na tafa da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Rundunar sojin Najeriya ta ce sama da mutane 700 da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su sun arce daga inda ake tsare da su a yankin Arewa maso gabashin kasar. Mai magana da yawun rundunar sojin Najeriya Colonel Timothy Atinga ya ce yanzu haka an baiwa waɗannan mutane da suka arce matsugunai a sansanin sojoji da ke garin Mangodun na jihar Borno. Sai dai kuma a cikin da bai bayyana lokacin da waɗannan mutane suka gudo ba ko kuma har yanzu suna ƙarƙashin kulawar soja. Har yanzu babu wata kafar da ta tabbatar da sahihancin ikirarin sojojin. Sanarwa da ya bada Kanal Atinga ya ce waɗanda aka yi garkuwa da su sun hada ne da maza da mata da yara, kuma sun ɗan ta'addan suna tilasta musu yin ayyukan gona a tsibirai da dama da ke yankin tafkin Chadi.
Masu shigar da ƙara a Somalia sun tumi wasu mutane 5 da hannu a cikin wani harin bom da aka kai da wata babbar mota ranar 14 ga watan Oktoba shekarar da ta gabata a babban birnin ƙasar Mogadishu, inda aka kashe mutane 512, harin ta'addanci mafi muni a tarihin nahiyar Afirka baki daya. Mutane 4 a cikin waɗanda ake zargin suna da hannu aka musuke kuma sun bayyana gaban wata kotun soji jiya Litini a Mogadishu, yayin da mutum na 5 kuma ya gudu. A cikin waɗanda ake tuhumar har da Hassan Adan Isaac, mutumin da ake zarginsa da tuka motar da ake zaton an yi amfani da ita ko an so a yi amfani da ita wajen kai harin ƙunar bakin wake na 2 a wannan ranar. Haka kuma shugaban kotun sojojin Kanar Hassan Ali Nur Shute ya zargi Isaac da shirya kai harin da kuma zama babban madugun sashin kula da makamai da gudanar da kashe-kashen gilla na kungiyar Al-Shabab a birnin Mogadishu. Hukumomin Somalia dai sun ce ba sa da wata shakka akan cewa kungiyar Al-Shabab ce ta kai wannan mummunan farmakin da ko da yake kungiyar ta bata tabbatar da ko bata ansa cewa ita ta kai wannan harin ba.
Ana shan waɗannan labaran ne daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashar talabijin gwamnatin Iran ta ce an kashe mutane 12 a dare ɗaya a cikin mummunan zanga-zangar kin jinin gwamnati da ake yi, inda kuma shugaban ƙasar Hassan Rouhani ya lashe takobin cewa rundunar tsaron ƙasar za su ɗauki mataki akan masu wuta da zaune tsaye da masu karya doka. An dai kuma kama ɗaruruwan masu zanga-zanga ne tun lokacin da aka fara tarzoman a makon da ya gabata, a lokacin da mutane suka fara zanga-zangar nuna rashin amincewa da yanayin tattalin arzikin ƙasar da kuma rawar da Iran ke takawa a rikice-rikicen da ake a ƙasashen Syria da Iraq da kuma Yemen a wani ɓangare na jayayya da ke tsakanin Iran da Saudi Arabia wajen neman tasiri a wannan yankin. tashar talabijin kasar ta ce wasu masu zanga-zanga dauke da makamai sun yi kokarin kwace tashoshin yan sanda da kuma barikokin soja amma kuma sun huskanci turjiya daga rundunar tsaron.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce dole ne Amurka ta yarda shirin makaman nukiliyar kasar su tabbas ne ba maganar wasa ba. A cikin jawabinsa na sabuwar shekara, Kim ya ce magadisun harba makaman nukiliya yana kan teburinsa na aiki ne. Ya ce kuma ba wani sashi na kasar Amurka da makamansa na nukiliya ba za su iya kaiwa ba. Shugaban na Koriya ta Arewa ya ce kasarsa za ta yi daidai da duk wata barazanar harin nukiliya daga Amurka, kana kuma yana da nukiliyar da za ta tsorata Amurka ta daina wasa da wuta. Sai dai kuma Kim ya sha alwashin ba zai fara kaiwa kowa hari ba har sai zaman lafiyar kasarsa ta fuskanci barazana. Ya kuma bayyana aniyarsa ta sasantawa da Koriya ta Kudu inda ya ce kofarsa a buɗe take don tattaunawa. To labaran duniya ka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon daga kanan dabo inda gamayyar kungiyoyin sa kai suka buƙaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya sauka daga mukamin ministan mai ya nada sabon ministan mai Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Muna so mu yi wa ita gwamnatin tarayya matashiya cewa a watan Mayu na 2016 lokacin da za ta ƙara kuɗin mai ta ce ta janye tallafin man fetur a lokacin da cewa a duk wata za ta iya ajiye rarar naira biliyan 16.4 wanda yake a ƙarshen shekara za a samu saboda trillion 1 wanda ta alƙawarin cewa kwannan kuɗaɗen za ta yi amfani da su wajen gyara matatun man fetur ɗin ƙasar nan, sannan kuma za ta yi amfani da su wajen fara ko gina wasu sababbin matatun fetur don ya kasance wahalar fetur ta janye. Amma yau gashi mun dawo mun samu kama a cikin wannan yanayi, kuma a cikin tarihin ƙare-ƙaren man fetur da aka yi a ƙasar nan ba taɓa ƙara kuɗin fetur da ya kai wanda wannan gwamnati ta ƙara ba. Sannan muna so mu yi kira ga shi mai girma shugaban ƙasa da ya gaggauta sauka a wannan kujera tasa ta ministan man fetur, inda minista wanda ƴan ƙasa za su iya masa tambayoyi ko za su iya tuhumarsa.
Ka ce jama'ar ƙasa suna da yakini akan abin da gwamnati take yi a baya, gashi yanzu kun zo kuna tada jijiyoyin wuya, wannan yana alamta cewa kamar wannan kyakkyawan fata da yakinin da kuke da gwamnati ya sauka kenan.
Yanayin da talaka suke ce ba yana nufin cewa sun dawo daga rikiyar gwamnati amma sun fara gajiya.
Kenan kuma a matsayin ku na kungiyoyin gwagwarmaya kun fara gajiyawa da abubuwan da gwamnati kenan ke fito da su?
Fara gajiyawa da wahala da talakawa suke ciki. Ina talaka zai sa kaga talaka an gaji, mun gaji da wannan
a bangaren mail da arewa ne mun gama jiha
arewa mun gama yawo da Allah.
To a gaida na Kwari kafin mu ci gaba ga wannan.
Da shida da hinana na ko ta ina ba da ik
kama na kunduru mamma na san yiwu Allah bi kanki da she da tuke tando mai kanu mai saje sanye da ba ture posta da shi da ba wana posta wa anda she ga sa kanfi to ka ji sabi yu dai dai ba su halin baban da ta in ya hau bi fa hanya kanan aligen da
da marigayi shata to yanzu kuma sai babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda tsohon gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Tahiru Bafarawa yace magabatan arewacin Najeriya sun kasa hada kansu dan haka makomar siyasar Najeriya ta koma ga matasa Nasiru Adamu Ilkaya gare ka
jigon babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP kuma tsohon gwamnatin Sokoto Alhaji Tahiru Bafarawa yace jam'iyyar APC mai mulki da babbar jam'iyyar adawa PDP duk ba sa hannun yankin arewacin Najeriya dake da rinjayen yawan jama'a da fadin kasa. Bafarawa wanda yake zanta da manema labaru na Ketare Abuja yace ruhin APC mai mulki na hannun Yarbawa ne dake kudu maso yammacin kasar inda ita kuma PDP ke da mafi rinjayen wakilin da za su zabi dan takarar shugaban kasa daga yankin kudu maso kudu. Idan an zo fitar da dan takara inuwar PDP daga arewa 2019 to sai wanda in yankin kudu kimara wa bayani zai samu galaba dan suke da mafi rinjayen wakilai dake da hurumin zaben inji Bafarawa yana mai karawa da cewa ita kuma APC duk da shugaba Buhari dan arewa ne ga dimbin gwamnati amma duk ayyukan more demokradiya na tafiya yankin kudu maso yamma ne. Adayur Bafarawa ce a ganin sa matasa ne za su dage don fitarwa kansu mafita ko da hakan zai kai su ga watsi da tsoffin yan siyasa.
Matsayar arewa ba ta shirye kanta ba ko PDP ne ko APC dole sai mun hada kawunan mu amma matsayin ba hada kawunan mu ba mu gare mu tashi an wace kashi 70 na ƙuri'ar da ake zabe yare ne kuma su adda makoma mu mun shi boarding pass na zuwa lahira don da shi kan 60 ai an shi boarding pass saboda ka shi yaro saurayi shi zai tsaya gaya biye mu ya tsaya hada kansu zan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya su yanke hukunci da kansu duk sai ta mutun kowa ce ga wanda suke so kuma shi zai zabe kuma Allah sai ya zabe shi tunda bane sun kasa hada kansu to su yaran su hada kansu dan su cici kansu
abinda ake magana ba yadda za a yi yaran nan ba su da jagoranci su iya wannan aiki dole sai da komandojin siyasa irin ku a lamarin nan
ai ina gaya maka mun ka gama nan shekara ta 40 ina shekara ina siyasa tun shekara 22 na fara kana jira wani komanda gare ka kowa ya zan komandan kan shi mana
jami'an gwamnatin Buhari sun ce wannan matsaya ta Bafarawa zafin adawa ne kuma gwamnatin mallakar kowane bangaren Najeriya ne. Minista Hadi Sirika ya ce ko a ma'aikatarsa arewa ta samu tagomashi
kasar aiki ba wai na aiki fara shi ba sai an tsara shi sai an zana shi sai an je due process an je abubuwa da tuntun ake wannan aikin yau ni da sani na kaina ko lokacin da zo ina gyaran filin jirgin Abuja iyakar abun da ya gaya mini shugaban kasa ce in je in tsara aikin da kyau sannan kuma kada in mance da hanyar ta fito daga Kano zuwa Kaduna da kuma ta fito daga Abuja zuwa Kaduna.
A jawabinsa na sabuwar shekara shugaban ya ambaci akasarin jihohin Najeriya inda ya alwashin kai ribar demokradiya kama daga titunan mota zuwa layin dogo. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida El Hikaya yanzu kuma bari in za ku da gefe guda baba ya kuma kiri ya gabatar mana da shiri na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba Yakubu Makyari ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake sallama da ku a daidai wannan lokaci kuma ina ce muku barka da sabuwar shekara. A yau za mu ci gaba da hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Sani Sambu Dan Fulani, shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta kasar reshen jihar Kano ta NATO, inda yake tabbatarwa wakilin namu horon da suke baiwa direbobinsu akan ka'idojin tuki da na hanya don samun kai komo lamun lafiya. A wannan mako Mahmud Kwari ya fara masa tambaya ne kamar haka.
To amma duk da wannan kokari da kuke kamar yadda ka fada, zaka ga cewa har yanzu dabi'u kamar dabi'un direbobin ku basu canja ba. Misali zaka je kaga sun yi parking akan hanya wurin da bai dace ba, wannan ya haifar da cinkoson ababen hawa a wurin, ko kuma sukan yi ma wani lokaci gudun dara sa'a, misali an zo wuce mota wato akan razana wasu martu masu amfani da hanya da dai makamantan irin waɗannan matsalolin.
Yawa maganar ban so in dora gwamnati duka laifi, amma na farko na tsayawa inda bai dace ba magana ce ta yanzu daga nan zuwa, misali mu dauka daga nan zuwa Abuja. Daga nan zuwa Abuja ba wani waje wanda aka ware wa mota in direba na tafiya ya tsaya ko ya yi huta ko ya yi gyara ko wani abu, in ma an yi niyya ba a yi shi ba, gwamnati ba ta aiwatar ba saboda ita ta ce ita za ta yi. Da a ce abubuwan da muke bi na cewa komi a sa 'yan kasuwa wanda su layinsu ne su ma, akwai wajen parkin a Tafa misali
Niger.
A Niger State akwai daya a Kaduna a Maraba Jos. So ita gwamnati na iya kokarin ta ware, amma ba a kai ga a fara amfani da su ba saboda na farko ba a gyara su kyau. Motocin nan in sun ce za su shiga, in sun shiga ba su fito ba za su kamu da sauransu. So duk wannan
shiga lakakin
duk wannan mataki-mataki ne wanda sai an kai wannan gacin da
an samar da yanayi,
an samar da yanayin da okay mun ganka a waje kaza saboda me baka tsaya inda ya kamata ba, tunda mun baka inda ya kamata me yasa baka tsaya ba. Na biyu kuma magana tafiya akan titi kamar yadda nace ma horan kiyaye hadari, that is defensive driving, tukin kiyaye hadari, wannan yana ɗaya daga cikin abin da duk wanda ya rabe ka kazo zaka wuce shi ko yazo zai wuce ka sai ka dauke shi cewa shi fa bai kware ba. In shi bai kware ba to kai zaka yi abu na kwararre, to sai ka samu kai da shi lafiya. Amma wannan shi ma yau in aka ce daga nan zuwa Kaduna babu rami ko daya, to bayan da za a yi ka ɗauko titin gudu ka bar titin hannunka na waje, wannan shi ne titin tafiya motocin da ba suke tafiya a hankali da sauransu. Amma in ka hau speed za ka tafi ɗaya titin, in ka hau wannan titin duk wanda ka zo wuce shi ya kuma so ya dawo, to in ba yana da matsalar wani abu ya gifta ko ya hawo kan titi ba shiri, to rami dai a ce babu shi. Amma yanzu duk wanda ya kawo wani matsala zai dora wa rami, ya ga rami zai kauce ma
ramukan da suke kan titi.
Ramukan da suke kan titi saboda haka su ne yanzu babban matsala a kan titi.
Amma kuma akwai wani batu chairman na za ka ga an so a kwanta ma wani haɗari ko kuma ma an yi shi a ƙarshe sai ka ji an ce ai mota ce ta kwace daga hannun, ta so kwacewa daga hannun direban ko kuma ta kwace daga hannunsa saboda bacci ya ci idansa. Ka can kuma ka ce kuna ba training, ya aka yi haka take faruwa?
Ai shi a wannan horo da ake bayarwa kwata-kwata ma kai tsananin tafiya da mota shi ne awa shida. Tsanani awa shida, in kai awa shida ma ka karya doka, kyanta ka tafi awa hudu kai hutun awa daya. Awa biyar da rabi shi ake so, dole awa biyar da rabi sai ka tsaya duk tafiyar da za ka yi. Saboda haka
ya yi kwatankwacin nan da Abuja ke
nan. Kwatankwacin nan da Abuja. Mota ma kodake in titi da kyau, babban mota za ta iya zuwa kusa, za ta je Kaduna amma ba ta kai Abuja a awa biyar ba. Saboda babban mota bai kamata ta wuce kilomita 70 zuwa 75 a awa ɗaya ba. saboda haka nan zuwa Kaduna in babu wani matsala zai je a awa uku. So in ya shiga Kaduna ya fita zai samu wajen da zai huta, ko kuma ya je Kaduna akwai wajen parking sai ya huta, kuma awa 1 da rabi ne zuwa awa 2 hutu, kar ya kasa awa 1. Rabin minti kuma ka duba ka rabin awa ka kewaye motar ka yadda ka zo lafiya haka take, ba haka take ba kuma ka duba ka ga me za ka yi saboda ka inganta tafiya.
Idan muka dauko magana ka'idojin nan za ka ga musamman a cikin gari akwai titunan da aka keɓe aka haramtawa manyan motoci irin na ku wucewa, amma za ka ga kuma duk da haka kuna bi din. Wannan yasa ake ganin cewa kamar zance dai na zancen kiya ka'idar kamar har yanzu dai ba ku wato kamar ba ku lura da waɗannan ka'idoji.
Abin ba haka yake ba, wato ci duk abin da ka sani yana da hagu da dama. Ba za ka ce mutum direba kar ya bi hanya ba, misali hanyar nan ba ta bi ba ce motoci da suka wuce tudu kaza. A yi horo irin namu na Nigeria, bariya in ka sa bariya that is a makari, mutum ya zo yana da ido saboda makaho bai tuga mota, kana zuwa kana ganin wannan makarin ka san wannan titin ba na bin irin motar ka bane. To in baka sa makarin nan ba, wanda ya zo bai ga makarin ba ko bai ga wannan alama ba ya shiga wannan wajen ba zai sa kanshi a matsala yana so ba, saboda ka san yanzu lokaci ne na komi tara ake, kana bin abin da kai laifi yanzu na farko sai amma tara ma kafin a fara ce ma ga laifin ka ga sauransu. To in gwamnati suna wannan kokarin inda ba a so a bi a sa shinge a sa alama ba wanda zai zo yi.
Da wannan ne kuma muka datsa aya a hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban kungiyar masu manyan motoci da kunkaya ta kasa reshen jihar Kano Alhaji Sani Sambo Dan Fulani. Za mu kawo muku ci gaban hirar a sabon mako. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake muku barka da sabuwar shekara, kuma da fatar za mu samu saukin hatsarin ababen hawa a wannan shekarar. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Kwa gaida baba, yanzu kuma ga sule barma da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Piedestal wacce ta ruwaito cewa hukumomin Niger sun fara yunkurin hukunta waɗanda ake zargi da handamar dukiyar jama'a. Tuni hukumar yaki da cin hanci ta yi nisa wajen harhaɗa bayanan da za su ba ta damar soma farautar masu hannu a dukkan wata wawurar da aka yi a tsawon shekaru. Jaridar ta ce 2018 shekara ce da za a fi mai da hankali a kan yaƙi da cin hanci, saboda haka aikin ke farawa daga wannan watan na Janairu, karen da ya sha ƙwai ta ƙare a kansa, in ji Le Piedestal. Jaridar L'Eclosion na cewa masu saka ido a kan sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun ƙaddamar da ayyukan faɗakar da jama'ar yankunan da ke da arzikin ma'adanai a Nishar, wato Zender, Difa, Agadez da Tilaberi. Kungiyar Rotab ce ta shirya wannan zagaye da haɗin gwiwar Oxfam da nufin jan hankulan talakawa game da haƙƙoƙin da doka ta tanadin a basu daga kuɗaɗen shigar albarkatun ƙarƙashin ƙasa, yayin da a ɗaya ɓangare jaridar ta ce an ganar da mata da matasa nauyin da ya rataya a wuyansu wajen sa ido a kan yadda ake tafiyar da kasafin kuɗaɗen garuruwansu ta yadda za su tantance zahirin aikin da da'irori ke yi don jin daɗin jama'a ko akasin haka. Jaridar Le Sens de l'Histoire ta bayyana cewa ƙananan jam'iyyun siyasa sun fara narkewa a cikin wasu jam'iyyu bayan da suka fara gano cewa duk jam'iyyar da ba ta da jama'a ba za ta yi wani dogon rai ba, ballantana ta yi tasirin da zai ba ta damar samun mulki, saboda yadda fagen siyasar Nijar ya koma tamkar kashin dankali a kasuwa. Jaridar ta ce a baya-bayan nan jam'iyyar Periyande Sallama ta tsohon ɗan siyasa Akoli Dawel ita ce ta yanke shawarar narkewa cikin jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta Ibrahim Yakuba, yayin da yanzu haka ake jita-jitar wasu ƙananan jam'iyyu biyu na shirin kwatsewa da wannan jam'iyya da aka kafa a shekarar 2015. A wani labarin mai kama da wannan, Lokanar Amfiri yana cewa jam'iyyar PNDS tarayya ta fara hangen tsinke kawancen da ke tsakaninta da MNSD Nasara bayan da jigajigan madugar jam'iyyun da ke mulki suka gano cewa sun tafka babban kuskure wajen hada gari da MNSD domin wannan jam'iyya bata taba ba PNDS kuri'a ko guda ba a tarihin zababukan da aka taba shiryawa a Niger. Alhali akwai jam'iyyu da dama da suka sha kura da iska danganin tarayya ta ci zabe waɗanda yanzu haka ke jiran a nada mutanen su a mukamin gudanar da mulkin kasa. Tuni dai shugaban PNDS Bazoum Mohamed ya sanar da shugaban kasa cewa ba za su ci gaba da lamin cewa wannan kawance na tarayya da MNSD ba, inji Lokanar Amfiri. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Na sunana dai Ado Adamu, malam Madalla, mazaunin ɗan yanzu mazaunin Abuja, nan Prince and Princess. Na ɗan tsokaci da zan yi, da farko zan bai matasa da 'yan siyasan mu haƙuri akan batun bot-bot da aka yi ɗin nan. Akai zuciya ne sa, ai gwamnati ma gwamnatin ba an cire amsa, an cire amsa. Don an sa bot wani ya rasu za a iya samun gobe mutu. A roƙi Allah ya mana mutanen da suka san Allah sabon albarkace su wani. Na biyu sai akan maganar tsaro. Muna son illa din da gwamnatin da abin ya sa su su da shugaban kasa da ma kowanne da masu fara aiki a zauna a yi nazari a ga irin kuɗin da ake kashe roƙon gudun hijira a auna kuma su nawa ne. To gaskiya tun da kam ne in ma kuɗin kaɗan ne ina ba da shawara in an samu kuɗi a je a raba wannan kamfanin kwatar gidansu ko da miliyan ɗaya ne ko dubu ɗari biyar kuma miliyan goma goma a raba masa wannan kamfanin ta rushe ko a je ne inda zai zauna ya kama jari. A je da haka da aka kafin a wata shida dukkan koriya wannan kamfanin amma ba zai ana ta danna biliyoyin kuɗi biliyoyin abinci biliyoyin gudunmawa amma har yanzu ba mu guri zai cewa.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Haruna Bajo ga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagaya. To alhamdulillah ala kulli hal muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan sabuwar shekara, muna fatan Allah ya sada mana duk alkhairin da ke cikin ta. Sai zan yi magana akan kalaman da shugaban Muhammadu Buhari yayi, to muna fatan Allah ya tabbatar da alkhairi. Sannan kuma cikin kalaman nasa akwai inda yake yayi talaka tamkar ya dan gaza talakan Najeriya ya gaza hagori. Haba da Buhari talakan Najeriya an cire masa tallafin mai, an cire tallafin kudin haji, sannan abinci ya yi tsada, talaka ya ɗanɗana kudarsa yana ci gaba da haƙuri. Amma kuma shugaban Buhari ka fito ka ce idan mai ya yi tsada a wannan lokaci talaka yana complain ka ce talaka ya gaza haƙuri, ya kamata ka duba babu Buhari. Babu Buhari kai talakawa ne, talakawa kuma naka ne.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adamare fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya, mahukuntan Najeriya, idan muka duba al'ummar da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta Najeriya cikakkiyar ƙasa da arzikin ƙasa da kuma cigaban da muke da shi, idan muka haɗa sai mu ga cewa kasar nan ba ta taboka komai ba tun da ta samu yanki. Wannan ko ya samu asali ne saboda halin tsera da shugabanninmu suke da shi.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ga shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo Joseph Kabila da ya cika alƙawarinsa na sauka daga ƙarƙashin mulki yayin da ƙasar take fama da zanga-zanga akan jinkirin gudanar da zaɓe. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga manyan 'yan siyasar Congo da su bada cikakken haɗin kai ga yarjejeniyar da suka kulla a ranar 31 ga watan Disambar shekarar 2016 wanda ya buƙaci Kabila ya sauka daga mulki bayan zaɓe. Amma kuma ana ta jinkirta zaɓuɓɓukan da ya kamata a gudanar wanda aka yi alƙawarin gudanar da shi a shekarar 2017.
To masu sauraronmu, na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Baba Yakubu Makeri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da injiniyan mu na wannan lokacin da response, ni na Ibrahim Kalmasu Garba ke cewa sai kuma an jima can.